l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin yau Alhamis 14 ga watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za ku ji bayanan masana tattalin arziki a Najeriya game da rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar da ke cewa Najeriya ta samu koma baya wajen masu zuba jari daga ƙasashen duniya. Muna kuma da rahoto kan yadda tsadar kayan ayyukan noma ya shafi farashin kayan masarufi a ƙasar Kamaru. Kamar kowace rana Alhamis, Suna Mummuni Barma zai shigo da shirin da ƙasa ba kasawa ba, sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako. Amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a Gabas ta Tsakiya, inda yake magana kan kulla dangantaka mai ƙarfi tsakanin Amurka da Isra'ila bayan da ya sauka a birnin Tel Aviv. Ziyarar tasa ta kwanaki uku wani ɓangare ne na ziyarar da ya kai Gabas ta Tsakiya, wanda ya haɗa da tsayawa a yammacin gabar kogin Jordan da kuma Saudiya. Na alfahari cewa dangantakanmu da ƙasar Isra'ila tana da faɗi da ƙarfi a gani na fiye da yadda take a baya, in ji Biden a filin jirgin sama na Ben Gurion. Da wannan ziyara muna ƙarfafa alaƙarmu zuwa gaba. Muna sake jaddada ƙudurin Amurka na tabbatar da tsaron Isra'ila, wanda ya haɗa da haɗa kai da Isra'ila kan tsarin tsaro da ba taɓa gani ba a duniya. Biden ya samu tarɓa daga shugaban Isra'ila Isaac Herzog da Firayim Minista Yair Lapid da kuma Naftali Bennett, wanda ƙawancen gwamnatinsa ya wargaje a watan Yunin da ya gabata. Ya kuma gana da tsohon Firayim Ministan ƙasar, wanda yanzu shi ne madugun 'yan adawa, Benjamin Netanyahu, wanda ke takara da Lapid a zaben wuri da za a gudanar nan da 'yan watanni masu zuwa. Shugabannin Isra'ila sun nuna rashin jin daɗi a cikin kalaman nasu, inda Herzog ya kira Biden da ɗan uwanmu Yusuf. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa jiya Laraba cewa akwai yarjejeniya mai faɗi kan yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine tare da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya don fitar da miliyoyin ton na hatsi da ke maƙale a rumbuna tun bayan mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairun da ya gabata. Yau rana ce mai muhimmanci da kuma tabbacin mataki, Guterres ya shaida manema labarai ci gaban da aka samu a tattaunawar ta Istanbul a tsakanin ɓangarorin huɗu, mataki kan hanyar zuwa cikakken yarjejeniya. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi magana a bainar jama'a kan shawarwarin, yana mai nuni da wata sanarwa daga ministan tsaron Turkiya, wanda ya ce akwai yarjejeniya kan manyan batutuwa da suka haɗa da samar da cibiyar haɗin gwiwa da Rasha, Ukraine da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniya kan iko game da duba hatsi a tashoshin jiragen ruwa da kuma tabbatar da tsaron jiragen da kwan kaya masu ɗauke da hatsi daga Odessa. Guterres ya ce hakika wannan ita ce gana ta farko, ci gaban ya kasance mai ƙarfafa gwiwa sosai, yanzu tawogin sun koma manyan biranensu, kuma muna fatan matakai na gaba za su ba mu damar cimma matsaya ta zahiri. Ɗan Majalisar Dokokin Birtaniya na jam'iyyar Conservative sun kada ƙuri'a jiya Laraba a zagayen farko na zaben wanda zai maye gurbin Prime Minister Boris Johnson. 'Yan takara takwas sun samu goyon bayan da suke bukata na abokanan aikinsa 20 don shiga zaben farko. Idan ya zama dole, za a ci gaba da zagayen kada ƙuri'a yau Alhamis da kuma mako mai zuwa. Da zarar 'yan takara biyu ne suka rage, za su shiga zagaye na biyu na zaben da 'yan jam'iyyar Conservative 180,000 za su yi a faɗin ƙasar. A ranar 5 ga watan Satumba mai zuwa ne aka shirya bayyana wanda ya lashe zaben, kuma nan take zai zama sabon Prime Minister. Manyan 'yan takara da dama ne suka shiga zagayen farko, da suka haɗa da tsohon ministan kuɗi Rishi Sunak, wanda ke da goyon baya da yawa. Sauran 'yan takarar sun haɗa da sakatariyar harkokin waje Liz Truss da ministar kasuwanci Penny Mordaunt, shugaban Baitulmali Nadhim Zahawi, ɗan majalisa Tom Toggenhat, tsohuwar ministar daidaito Kemi Badenoch, tsohon sakataren harkokin wajen kasar Jeremy Hunt da kuma Attorney General Sula Brabman su ma suna cikin zaben.
To kada a nisa nan gaba kadan Hafiz zai sake shigowa da karin labaran duniya. Kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tattalin arziki a Najeriya, inda masana tattalin arziki ke bayyana damuwa game da rahoton da hukumar kididdiga ta kasar ta fitar, wanda ke nuna cewa Najeriya ta samu koma baya wajen masu zuba jari daga kasashen duniya, yanayin da ya jawo kasar asarar kusan kaso 81.46% na jarinta da ke waje. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Shamsiyya Hamza Ibrahim na dauke da karin bayani.
Hukumar kididdiga ta Najeriya da wato National Bureau of Statistics ta bayyana cewa tun daga kashin farko na shekarar 2029 zuwa kashin farko na shekarar 2022 ne kasar ta shiga cikin wannan mawuyacin halin. Duk da cewa an danganta al'amarin da matsalar cutar COVID-19 da ya durkushe al'amura da dama a duniya da kuma yakin da ke tsakanin kasar Russia da Ukraine ya haifar, Nasiru Marmara masani ne kan al'amura da suka shafi tattalin arzikin kasa.
Duk da cewa ba Najeriya ce kawai take fuskantar wannan matsalar ba, kasashen duniya suka shiga cikin arziki amma nan mutum kam yayi yawa. Saboda babbar barazanar ita ce kasa irin Najeriya da kuma kusan kowace kasa wanda muke da karancin hanyoyi da muke samun kudade na kasashen waje. Idan aka ce yau koyaya hanya take ta toshe ta shigo kudi cikin kasa, to akwai barazana. Za mu samu karanci na sauran makamantan kudade na duniya da suke shigowa, wanda yake kuma bukatar mu da ke su ta musu abubuwa da kaurinsu ta samu na kasa kenan. Tasirin shi akan tattalin arzikin Najeriya matukar ba mai kyau ba.
Chiko Muhammad Yusuf Lere na cibiyar inganta harkokin kasuwanci da zuba jari da masana'antu an ce waye, rashin tsaro da karancin wutar lantarki sun taimaka wajen hana zuwan masu zuba jari Najeriya.
Halin da muke ciki yanzu da gaske ne mutane na dan duba Najeriya da ido daya ne zan ce wajen zuba hannun jari. Saboda me? Saboda yanda ake nuna Najeriya a duniya yana ana mutane zuwa Najeriya. A farko harkan tsaro, mun sha magana da abin da babu tsaro babu zaman lafiya, to ba wani dan kasuwa da zai je sa jarin shagulu. Sai biyu kuma muna fama da karancin wutar lantarki, babu masana'antun za su yi aiki in babu wutar lantarki.
Kamar yadda rahoton ya bayyana, a cikin shekaru uku na 2029 zuwa 2022 fannin zuba jari ta fuskan hada-hadar bankuna ne kawai ke motsawa, inda ake samun shige da ficen kuɗaɗe. Amma duk da haka masanin tattalin arziki kashin kurfi ya ce da akwai sauran runa a kaba.
Ba a taɓa samun wannan karancin ba irin shekarar da muke ciki da shekarar da ta gabata. Gaskiya an yi asara mai yawa saboda matakan da ita bankin Najeriya Central Bank ta suka dauka, kuma shi ya kara ba mu wahalar samun dala. Wannan yana nuna miki kenan sai dai ka yi tuwon kamanka, domin daga inda mutanen waje ba su shigowa suna kawo nasu, kin ga ai komai zai zo maka da sauri. Amma in ka buɗe kofa na kasashen waje na shigowa, wannan zai kawo maka ci gaba fiye da kima da inda kake.
A cewar ministan ayyukan noma da raya kasa Dr. Muhammad Mahmud Abubakar, duk da waɗannan matsaloli tuni gwamnatin kasar ta dauki matakai don shawo kan wannan yanayi.
Akwai ma'aikatu da dama, wannan ɗaya daga ciki shine ma'aikatar da nake ta noma da raya karkara. Duk an caje mu da mu je wajen kasan nan mu nemo waɗanda za su zuba hannun jari. Har ila yau gwamnati ta yi yunkuri na sassauta irin matakan da za ka dauka don ka kirkiri kamfani a wannan kasa. Na uku kuma har ila yau amma rage waɗansu harajin da ake karɓa a hannun waɗanda za su gina kamfani a wannan kasa. An kuma ƙara sassauta kuma irin yadda za ka fitar da kuɗi na kamfaninka idan ka yi, don dai duka a samu sauƙi a jawo mutane su zo su ƙara tattalin arzikin kasa.
Ko da yake dai babban bankin Najeriya ya bayyana cewa rashin kyawun yanayin zuba jari na cikin gida na yin tasiri ga jarin da ke shigowa kasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tawaga da Shamsiyya, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad ya sake shigowa da karin labaran duniya.
Masu zanga-zanga sun mamaye ofishin Prime Minister Sri Lanka a Colombo, babban birnin kasar. Sa'o'i kaɗan bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya tsere daga kasar sakamakon zanga-zangar da al'ummar kasar suka tilastawa manyan shugabannin kasar kan taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar. Dab da wayewar garin jiya Laraba, Rajapaksa ya tafi Maldives a cikin jirgin soja tare da matarsa kwanaki hudu bayan ya buya, yayin da masu zanga-zangar suka fusata kankin sauka daga karagar mulki suka mamaye gidansa da ofishinsa. Fashewar tasa dai ta kawo ƙarshen mulkin daular siyasa mai ƙarfi ta Rajapaksa, wanda ke rike da madafin iko a Sri Lanka kusan shekaru 20 da suka shuɗe. Sai dai ficewar Rajapaksa bai gamsar da masu zanga-zangar ba, inda suka fusata da naɗa Prime Minister Ranil Wickremesinghe, wanda ake gani a matsayin makusancinsa a matsayin makaddashin shugaban ƙasa. Daruruwan mutane ne suka taru a wajen ofishin Prime Minister da ke cike da jami'an tsaro suna gadinsa, suna neman shi ma ya sauka. Kididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na baya-bayan nan na yawan jama'a a duniya ta yi hasashen za a samu mutane biliyan 8 a doron ƙasa nan da watan Nuwamba, kuma a hankali yawan mutanen zai karu zuwa biliyan 8.5 nan da shekarar 2050, sannan zuwa sama da biliyan 10 nan da shekarar 2080. Wannan karuwa za ta zo daga gagarumin tasirin tattalin arziki da muhalli. Sai dai hasashen karuwar bai zama daidai wa daida ba a faɗin duniya. Wasu yankunan da suka haɗa da gabashi da kudu maso gabashin Asiya ana sa ran jama'ar su za su ragu, yayin da Amurka da Turai ake sa ran za su samu karuwa da adadi ɗan kaɗan. Ana sa ran yawan karuwar jama'a zai fito ne daga yankin kudu da hamadar Sahara da tsakiya da kuma kudu maso gabashin Asiya. Yankurin da ya wuce biliyan 8 ya nuna gaskiyar cewa a duk duniya yawan jama'a yana karuwa a cikin adadi mafi karanta tun shekarun 1950. Kashi 2.3 na mutane a halin yanzu suna zaune ne a yankuna da yawan haihuwa, wanda aka auna haihuwa kan kowace mace ya yi ƙasa da adadin da za a iya maye gurbi na 2.1 a yawancin lokuta. Waɗannan raguwa yana da alaƙa ne da wasu ɓangarorin manufofin gwamnati.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari mu fataskar rahotannin namu da harkokin noma da tsadar kayan masarufi a ƙasar Kamaru da masu kula da lamura suka danganta da tsadar kayayyakin noma. Wakilinmu Muhammadu Rabi'u ya yi hira da waɗansu manoma, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
A Indonesia.
A nan da zan iya ce muku ba ni kaɗai ne nake noma ba, wato ƙungiya ce. Muna noma kimani wato buhu 400 ko kuma 800 a kowace shekara. Ƙasan da ke nan jihar Adamawan Kamaru na da albarka sosai. Shuka na haɓaka matuƙa gayya a sabili da hakan ne a sakamakon kowane girbi ana samun dubunnan buhunan masara. Joseph Famine malamin gona ya ƙara da cewa Allah ya albarkaci ƙasan Adamawar Kamaru, duk abin da aka buƙaci shuka a nan za ku ga abin ya bayar sosai, an kuma samu amfani, kuma ga yanayi wanda yake taimaka a yi noma. Saboda haka ne za ku ga a nan a shekara za mu iya alal misali mu samu kimanin wato ton 150,000 a shekara, wannan ba abin mamaki ba ne.
Wannan amfanin gonan da ake samu kowace shekara ya ja da baya, yau shekara biyu kenan. Amfanin da ya tashi daga kimani ton 173.6 a shekara 2018 yanda ya koma 153.3 wannan shekara. Abinda ke nuni ƙararar cewa noma ta ci bayar a sabili da takin zamani da ya tsada da kuma sauran kayan aiki da ba su taɓuwa. Manoma na burin samun tattali domin bunƙasa sana'arsu. Duban hakan ne sa haɗakan bankin musulunci da bunƙasa tattali da kuma ci gaba tare da gwamnati suka sama ma manoma tallafin kuɗi kimami biliyon 53.7, wato kotonkacin miliyan 56 na euro. Mr. Gabriel Bayrobe, ministan manoma, ya ƙara da cewa
a takaice zai zan iya ce muku anan haɗakar gwamnatin Kamaru da bankin musulunci da kuma ci gaba na duniya sun kama wato manoman Kamaru tallafi ta yanda za su taimaka musu da kudade da zasu yi wannan tasu da shi sa'annan kuma su samu wato iri da kuma taki da sauran kayan aiki ba tare da wahala ba. Bisa la'akari a ganin masana sama ma manoma ma'aikatan sarrafa masara sauke kuɗin taki da kuma injinan noma za su farfadar da sana'ar. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya uban girma kai nake wani. Lafiya uban girma kai nake wani.
Lafiya uban girma kai nake wani.
Gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da foko ya rabbi kara kara man dan idi da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce dalilin biko baitin ya bamba aiki ne ya ilahi dogi karkasha roko na zuljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri
lafiya uban girma kai nake wa bege
tattaro dukan girma du dada wa karshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya buri
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma A makon jiya shirin ya samu bakuncin Abubakar Ali wani dalibi da ke karantar fannin akaunta ko kuma accountability a wata makarantar biya da ke da magaram a jamhuriyar Nijar yayin da dai bangare yake ci gaba da tallar kayan miya don samun abin biyan bukatun yau da kullum matashin wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa ya fara karatunsa ne a wata makarantar nakasassu a matakin firamare Sanin mahimmancin ilimi yasa Abubakar dagewa da neman hanyoyin ci gaba da karatu ta yadda wata rana zai huce wa kansa takeici ga dai karshen hirarsu da wakilin sashen Hausa Tamar Abari
ina sai da citta da tafarnuwa su karamfani su gujarinya duka dai da wani kayan dakan ta kudi da na mata duka sune nake sai da a tare nake dauka in bi gida gida haka kamar da mu da cewar haka mun sauko karfe 5 a shine zan bi gida gida da haka sallama wanda za su yi sayayya sati su saya wanda za su saya na bukatun su na yau haka sune suke sai saya ba
to kuma shi wannan kudin me kake da kudin
to da shine dai tunda makarantar ta mu da ma gata da nisa kuma gashi in kaje dai harka ta karatu yau za ka je da kudin karanga kada he ga wani abu ya karo ko wani harkar photocopy ko wani abu dai makamancin haka
ko gyaran ta
yauwa ko gyaran takarda za ka ga dole kana bukatar kudi ba to da shine dai ake yin bukatun ne da gobe da wani institute da zaka saya da wani bukatun ka ne
wannan bayya taba karatun ka baka samu wata matsala a lokacin ne game da karatun ka
eh to ya zaka yi kai da dama abun arge an saba tun a yaranta haka nan da ja ka san da zaka yi ka tsara da ka san ko ka san me zaka yi tunda komai lokacin ne kana iya raba lokacin ka naka an da kake so wannan lokacin da zaka yi karatu wannan lokacin da zaka yi kasuwanci wannan bai taba mun tunda na yi shi ne tun ina yaro kuma har yanzu ko ina gani ni bai shafar karatu na wannan abun
to game da wannan ya hulɗa ka take da abokanka
wallahi suna alfahari da ni sosai abokana tunda akwai wanda sai ya sama busayi mu haisan jiran nazo koda babu abu kaza sosai suna ƙara mun ƙarfin guya ba koda na fasa ma banno jari haka abinda bai kai ka ba daga cikin abokai wani ya ara mun wani ma bai san lokacin da za a ara mu kai shi anan ka hallo ka mai da mutum ba wallahi suna taimaka mana sosai ba
to yanzu kamar wannan a ciki kana taimaka ma tsohuwa da kanninka da sauran su koko ya ne
eh sosai ma tunda dama abun duka na gida ne tunda ni na huta abun da na taro shine za a bani ba tunda ina da kannu da tsohuwar ita ma da wannan suka sai da an ce musu to su yi bukatun su ne ma na zo abun nan suro su kan shine zan sha'ani da shi ba
ya zaka ce ma wasu wanda kamar masu na kasa irin wannan taka da suke ganin kawai kamar karshe ne karshen duniya ne ko kuma ba wani abu da za su yi ko sai barace barace da sauransu kamar gani suke bisa yin wani abu ba wanda kawai mutum haka cikakke mai kawaras haka zai iya yi
eh to gaskiya dai da gani suke kana da wata kana kasa kamar Allah ya bangare cire ma wani bangare ne na rayuwa a'a ba haka nan bane a cikin Qur'ani ma Allah ya faɗa annabin ma kuma sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita bara in ba ta kama bane wanda ta tastas ne zaka kama ta kwana shine zaka yi ta amma da ka samu iya abin da kake so wannan babu cewa ma ka ci gaba da yin ta da sauransu kuma wannan na kasa da wani waye duka ba wani abu ne Allah dai bai kashe ma zuciyarka komai kana iya yi ita na kasa zuciya ita ce babbar abu za ka ga wanda gashi nan da lafiya ce da komai ma amma kawai iya bi iya barace barace amma ya ga kuma wanda gashi nan da na kasa tashi da komai wani tahiya ma da rahima ne yake yi amma kuma iya dan yin sha'anin shi tunda yana sana'a shi sosai ba to wannan gaskiya bara ba abu bace mai kyau wanda halin mutun zai dogara da ita
abaka da wata hulɗa da wasu kungiyoyi haka na kasa su ko gurawo da yake akwai kungiyoyi daban-daban da ake shiga baka shiga wata kungiya ba
eh to gaskiya dai sai jiya ne ma na samu labarin wata kungiya ta mutu na kasa su ba tunan nan ta so gaskiya ban na shiga wannan kungiyance kungiyance ba tunan lamarka na nake yi gane ke kowa Allah ya rawana ma ishe ne amma ban samu ba sai jiya dai aka yace mun za a yi wani taro na kasa su a Nyame ba aka amshi nan ba ta da komai aka tura to muna jiran kire ne dai ko har yanzu
wannan makaranta da kake kana karantar lissafi da kasuwanci kamar kana da wani buri ne a nan gaba na buɗe kamar ko wani kamfani ko kuma wani wata babbar kasuwa
eh to take harkar ta mu dama ta lissafin duka koda kasuwancin zaka fara yi iya taimaka ma sosai a bisa kan harkar kasuwancinka tunda harka ce ta kirkirar lissafi da komai wani abu da zai shigo da zai fita inda iliminka koda wani irin abin zaka yi zai hita hiya ba kamar wanda ba shi ilimi ba zaka gani mutun gashi nan da kudin da komai amma an babu ilimin tahiyar da abubuwan za a shawuya za a samu targan dadiya amma indai ka karanta abin komai da ma baka samu aikin gwamnati ba to ya ishe ka kai dan san yadda zaka yi kai jaren rayuwarka da wannan karatun da ka karanta ba kuma guri akwai shi kwajiya tunda koda ma ka samu kana lissafin halau ni dai wannan kasuwancin je bazan bar shi ban Allah ratan da ni da shine dai na rika gaskiya ya taimaka mun sosai ba haka ne yanzu a ci gaba insha Allah ba
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Abubakar Ali mai kayan miya kuma dalibi a fannin akaunta da wakiliyar muryar Amurka Adama Garam Tamar Abari ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
A gaida Malam Sule sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun kasar Ghana na wannan makon. Malam Ridwan Jamuje.
Ban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da mu so masharakin jaridun na yau. Kuma babban labarin ta yau din shine ministar kudi zai gabatar da tsafin kudi na tsakiyar shekara a ranar 27 ga watan Yuli shekara ta 2022 jaridar ta ce an dakatar da ranar gabatar da tsafin kudi tsakiyar shekara kamar yadda aka saba na tattalin arzikin gwamnati na shekara ta 2022 zuwa ranar 27 ga watan Yuli shekara ta 2022 sake nazari rena ya biyo yadda ake bibiyan yadda ake managing lamarin kudin kasar shugaban masu rinjaye kuma shugaban harkokin gwamnati a majalisar dokoki Osei Chairman Sabon Suara nan Alhamis 7 ga watan Yuli shekara ta 2022 ya bada sanarwar cewar ana sa ran sake nazarin a ainihin majalisar dokoki ne a ranar Laraba 13 ga watan Yuli shekara ta 2022 jami'a mai mulki wato New Patriotic Party za ta yi zaɓen zartarwarta da rajistar da ake walawala a kanta. Jaridar The Chronicle ta rawaito wannan labarin jaridar take The New Patriotic Party wato jami'iyyar da ke mulkin kasar nan za ta yi zabe na mambobin zartarwarta a ranar 16 ga watan Yuli, kuma chairman jam'iyyar na kasa Freddie Blay a ranar Laraba 8 ga watan Yuni shekara 2022 ya kaddamar da kwamitin zabe na kasa da kuma na shirye-shiryen zaben wanda za su gudanar da wannan zabe na wakilai na shekara ta 2022. Sai dai ɗan kwanaki kaɗan ya saura ga zaben, wasu mambobin jam'iyyar sun tada gidan ido game da zancen rajistan zaɓen, wadda suke nuna cewar muddin za a yi amfani da shi wurin gudanar da zaɓen zai bayar da dama a yi maguɗi a zaɓen, kuma hakan ɗin zai iya lalata wannan taro na babban jam'iyya da ke mulki, wato New Patriotic Party. Da na waiwaya jaridar Ghanaian Times ko wannan labarin na rawaito, sojojin kasar Ghana sun yi kashedi game da labarin ƙarya da ake yayatawa cewa ana ɗaukan sabbin sojoji. Jaridar ta ce sojojin kasar Ghana na kashedi ga jama'a da su kiyaye biyan kuɗi ga miyagun yaya da suke albiwa mutane alkawari na samar wa 'ya'yansu gurabun aiki a ainihin cikin wato sojin kasar. Sojoji dai sun nuna cewa suna lura da abin da ke kai na kawowa a dandalin Facebook da sunan sojojin kasar Ghana, wadda director wato hurɗa da jama'a Naval Captain Michael Adulabi ya fito yake ƙaryatawa, kuma ya ce wannan jawabi kashedi ne ga jama'a su kiyaye domin ma'aikatar sojin kasar ba ta sa wani ya yi mata saka tsakiya a cikin harkokinta. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To gaida Malam Radwan, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da ziyararsa ta farko a Gabas ta Tsakiya, inda yake magana kan kulla dangantaka mai ƙarfi tsakanin Amurka da Isra'ila bayan da ya sauka a birnin Tel Aviv. Ziyarar ta sa ta kwanaki uku wani bangare ne na ziyarar da ya kai Gabas ta Tsakiya, wanda ya hada da tsayawa a yammacin gabar kogin Jordan da kuma Saudiya. Na alfahari cewa dangantakanmu da ƙasar Isra'ila tana da faɗi da ƙarfi a gani na fiye da yadda take a baya, in ji Biden a filin jirgin sama na Ben Gurion. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa jiya Laraba cewa akwai yarjejeniya mai faɗi kan yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine tare da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya don fitar da miliyoyin ton na hatsi da ke makala a rumbuna tun bayan mamayar Rasha a ranar 24 ga watan Fabrairun da ya gabata. Yau rana ce mai muhimmanci da kuma tabbacin mataki, Guterres ya shaida wa manema labarai ci gaban da aka samu a tattaunawar ta Istanbul a tsakanin bangarorin hudu, mataki kan hanyar zuwa cikakken yarjejeniya. Yan majalisar dokokin Birtaniya na jam'iyyar Conservative sun kada ƙuri'a jiya Laraba a zagayen farko na zaben wanda zai mai gurbin Prime Minister Boris Johnson. Yan takara takwas sun samu goyon bayan da suke bukata na abokanan aikinsu 20 don shiga zaben farko. Idan ya zama dole, za a ci gaba da zagayen kada ƙuri'a yau Alhamis da kuma mako mai zuwa. Masu zanga-zanga sun mamaye ofishin Prime Minister Sri Lanka a Colombo, babban birnin kasar, sa'o'i kaɗan bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya tsere daga kasar sakamakon zanga-zangar da al'ummar kasar suka tilastawa manyan shugabannin kasar kan taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar. Dab da wayewar garin jiya Laraba, Rajapaksa ya tafi Maldives a cikin jirgin soja tare da matarsa kwanaki hudu bayan ya ɓuya, yayin da masu zanga-zangar suka fusata kankin sauka daga karagar mulki suka mamaye gidansa da ofishinsa.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter har ma da YouTube. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu yau alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.